sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Noman da Dalal da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango na 102.5. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Talata 12 ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka duka bangarorin siyasa biyu sun cimma wata yarjejeniya a bisa manufa ta samar da kudin tafi da gwamnati kafin cikar wa'adi. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka FCO a takaice na samun ci gaba sosai a yakin da suke yi da ISIS a Syria. Sannan dubban mutane sun sake bazuwa kan titunan Port-au-Prince babban birnin kasar Haiti da wasu birane a fadin kasar jiya Litini suna zanga-zangar neman shugaban kasar da ya sauka.
Mutum da ya shekara uku ya zo ya kawo canji a rayuwarmu, ni kuma za ka zo ka ce masa in cire shi in dawo wanda ya yi min lalaci, kowane irin nadaman da ya yi ce wai zai aina ani ba wawa bane. Yawanci abin da yake faruwa yanzu mutane sun masu sun damu.
Tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC a Najeriya kenan, Malam Nuhu Rubado. To sai dai jam'iyyar adawa ta PDP ta mayar masa da martani.
To idan aka ce maka wannan gwartin ta komo sak shekara hudu, to ai sai mu ce Najeriya Allah ya sauke akwai ta.
Haka kuma za ku ji cewa a jihar Niger wasu 'yan bindiga sun sace kimanin mutane 40 a ƙauyuka daban-daban. Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na duka bangarorin siyasa biyu sun cimma wata yarjejeniya a bisa manufa ta samar da kudin tafi da gwamnati da kuma kauce masake rufe ma'aikatan gwamnati a ƙarshen wannan satin. To amma babu ko ɗaya daga cikin waɗanda suka cimma yarjejeniyar da bayar da cikakken bayanin yarjejeniyar da kuma bayanin ko shin shugaban Amurka Donald Trump zai iya samun dukkanin kuɗaɗen da yake buƙata don gina katanga akan iyakar Amurka da ke kudu. Yan Democrat sun yi tayin samar da wani ɗan kuɗi na inganta tsaron kan iyaka wanda kukusa bai kai adadin kuɗin da Trump ya ce yana buƙata don gina katangar ba. Fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisar dokoki na fuskantar cikar wa'adi ranar Juma'a lokacin da kuɗin tafi da gwamnati zai sake ƙarewa ga rubu'in ma'aikatan gwamnati da haka suke faɗi tashin kauce ma sake rufe ma'aikatun makonni uku bayan da aka kawo ƙarshen rufe ma'aikatun gwamnati na lokaci mafi tsawo wato kwanaki 35. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka SDF a takaice na samun ci gaba sosai a yakin da suke yi da ISIS a wuri ɗaya tilo da ya rage na abin da ISIS ta kira daularta, duk kuwa da rashin kyawun yanayi wanda ya taimaka ma 'yan ta'addan. Ina ganin bayanin halin da ake ciki a Syria shine an ruguza 'yan ISIS kuma muna samun matukar ci gaba, abinda mukaddashin sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan ya gaya ma manema labarai kenan akan hanyarsa ta zuwa Afghanistan. Dakarun na SDF masu samun goyon bayan Amurka sun fara kutsawa cikin dan yankin da ya rage a hannun ISIS a garin Baghouz na kasar Syria ne. Yan makonni kaɗan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya gaya ma wato haɗakar ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da ISIS cewa yana sa ran yin shelar yin galaba kan ISIS a hukumance a wannan satin. Dubban mutane sun sake bazuwa kan titunan Port-au-Prince babban birnin ƙasar Haiti da wasu birane a faɗin ƙasar jiya Litini suna zanga-zangar neman shugaba Jovenel Moïse ya sauka. Idan suka buɗe mana wuta, to za mu kona su, abinda mafusatan masu zanga-zangar ke faɗa kenan a waƙar su a yayin da suke tattaki a unguwar Delmas da ke babban birnin ƙasar. Wakilin sashin Creole na muryar Amurka wato wakilan dai sun dau hotuna da bidiyon cinna wuta da aka yi ma tayu da kuma kafashin gaye da aka yi a babban birnin kasar da kuma Kem Haiten da Jamkel da Hinch da Mirbalai da Jeremy. To kuna fashin labarai ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ce bai samu umarni daga shugaba Donald Trump da jinye sojojin Amurka daga Afghanistan ba. Ban samu umarnin rage yawan sojojin da ke Afghanistan ba, abinda Shanahan ya gaya ma manema labarai kenan a gabanin ziyarar bazata da ya kai birnin Kabul jiya Litini. Ya kara da cewa umarnin da aka bayar tare da haɗin gwiwar sakataren harkokin waje Mike Pompeo da mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton shine na goyi bayan jakada na musamman Zalmay Khalilzai wajen tattaunawar cimma zaman lafiya bakun jiya a yayin jawabi ma Amurkawa kan makomar ƙasar. Trump ya sake yin tur da daddadun tuntunin da ake fama da su kama daga Syria zuwa Afghanistan. Yana mai cewa manyan kasashe ba su yaki har abada. Ya gaya mani ma wato taron jama'a cewa yayin da jami'an diplomasiyar Amurka ke samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiya a Afghanistan, za mu iya rage yawan sojojinmu a kasashen waje, muna samun wato da mu samu mai da hankali kan dakile ta'addanci. Amurka za ta ci gaba da binciken kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Yana mai jaddada cewa Amurka ba za ta yi wata rufa-rufa game da kisar ba, da yake magana daga ofishin jakadancin Amurka da ke Budapest ƙasar Hungary. Pompeo ya ce Amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakai kan abin da ya kira kisa ta sababi da aka yi ma Khashoggi, duk wada wucewar wa'adin da Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta tsayar na bayyana wanda ya bayar da umarnin kisar a karamin ofishin jakadancin Amurka koko Saudiya da ke Istanbul a watan Oktoba. Khashoggi ya kasance mai rubuce-rubuce a jaridar Washington Post, inda yakan caccaki yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman a rubuce-rubucen nasa. Har yanzu an kasa samu gawarsa. Wata sabuwar yar majalisar dokokin tarayyar Amurka wadda musulma ce yar asalin kasar Somalia da ta zo gudun hijira ta nemi afuwa jiya Litini bayan da ta sha cicika daga yan republican da yan uwanta yan democrat saboda kalamanta da aka fassara da na nuna tsanar Yahudi.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Abujan, Najeriya, inda tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC Malam Nuhu Rubadu ya nuna fargaba cewa zaben babbar jam'iyyar adawa ta PDP zai maido da hannun agogo baya zargin da jam'iyyar PDP din ta musanta. Ga Sale Shehu Ashaka da cikakken bayani.
Kasa da kwanaki hudu gabanin zaben shugaban Najeriya, tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci na ƙasar Nuhu Ribadu ya nuna fargabar cewa zaben babbar jam'iyyar adawa ta PDP zai maida hannun agogo baya ga abin da yace gagarumar nasarar yaƙi da cin hanci. Ribadu, wanda shine babban jami'in tuntuba na kamfe din tarayyar shugaba Buhari, yace yaƙi da cin hanci da gwamnatin APC ta yi yafi duk abin da PDP ta gudanar a tsawon shekaru 16.
Mutumin da ya shekara 3 ya zo ya kawo canji rayuwarmu, ni kuma za ka zo ka ce masa in cire shi, in dawo wanda ya yi min lalaci, kowane irin nadaman da ya yi ce wai zai aina. Ani ba wawa bane. Yawanci abin da yake faruwa yanzu mutane sun masu sun damu, suna so su koma ayi facaka yadda aka saba da. A ji dadi. Alhamdulillah, yanzu sai ka je Hilton Hotel din nan, ba za ka ga kowa ba yadda aka saba rayuwa na da. Allah Ubangiji ya taimaki President Muhammadu Buhari. Kar mu sake gani irin wannan abubuwan da muka ga da. Da kaga mutum da yana da jirage 3-4 nashi na yawo, a kama gidaje duk duniya ana ta jin dadi, ana party, ya tsaya babu. To waɗannan mutane suke jin zafi. Kaga mutum wai kai kadai duk duniya ko ina kana da gida, kana da shi Ingila, kana da shi a America, kana da shi a Dubai, kana da shi a ina, kana da sabbin jirage da ya biliyan aka sayi jirage nan kana yawo kamar kawai kai ne kawai Allah yake so a duniya. Talakawan Najeriya mu tashi mu ce a'a ba mu yadda ba, wai sake dawowa. Wani ya ce ya tuba, idan ka tuba ka koma gidanka can nan ka ba shi dama ya aike, shine mai yiwa zamu duba tubanka. Amma wai ka sake dawowa kuma ka ce a baka amanan nan, a'a ka ce amana so daya ba mu yadda ba.
PDP a nata bangaren ta ce kushe ta da APC ke yi alamu ne na rashin adalci da kuma rashin hujja, rashin cika alƙawuran kamfe da hakan ya jefa ƴan Najeriya cikin kunci. Senata Umaru Tsauri shine sakataren PDP na ƙasa.
Kila ba ƙasa ne haka kana Abuja, amma in kai ta kauye abin da baka tausayi. Saboda haka a ƙasar nan babu tsaro, ba abinci, ayyuka sun tagargaje babu su. Tattalin arzikin ƙasa ya lalace. Matasa sai shaye-shaye. Kai har foreign policy namu ya tabo. To idan aka ce maka wannan gwamnatin ta komo saka shekara hudu, to ai sai mu ce Najeriya Allah ya sauke akwaita. Kuma ina son in tabbatar maka cewa babu lokacin da Najeriya ta rabu kamar yanzu. To Allah ubo su ne abin tausayi gare mu abin tsoro.
Hukumar zabe ta fara tura kayan zabe da hakan ke nuna babu damuwar dage zaben kamar yadda ya faru a 2015. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Ba da Allah a gaida Sale. Har yanzu dai muna Najeriya, inda a jihar Neja wasu ƴan bindiga da ake zaton masu garkuwa da mutane ne domin neman kuɗin fansa sun yi awon gaba da kimanin mutane 40 a jihar, ciki har da wani basaraken gargajiya. Ga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton.
A yanzu haka dai kimanin mutane 40 ne a ciki har da wani basaraken gargajiya. Wasu ƴan bindiga da ake kyautata zaton masu garkuwa da mutane ne domin neman kuɗin fansa suka yi awon gaba da su a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai da ya faru daga ranar Asabar dinnan da ta gabata ya zuwa ranar Litinin dinnan. An yi shi ne a garuruwan Fando gari da kuma Kukoki, sannan da garuruwan Beni da kuma Kukawo, dukkaninsu a yankunan ƙananan hukumomin Rafi da Sarkin Fawa masu iyaka da jihar Kaduna. Ga dai ƙarin hasken da na samu daga wasu mazauna waɗannan garuruwa da lamarin ya shafe su kai tsaye.
Tsakani da Allah muna cikin karkardun mutanenmu da yawa, muna cikin gidajensu da yara da mata, ana kwana cikin jeji ne. Akwai wasu ɗan adadin da aka zo aiki na fasfin shi da safe ƙarfe 9.
Safiyar yau din nan.
Akwai kuma farin kaya su kuma to duka ya anguwa da ne.
Wata yaushe da kenan?
Yawwa ta ci bari mutum kan shida aka ɗauka. Ruwan yankin tsakanin da Allah maganin gaskiya domin ni ɗin gama da muke yanzu magana daga sun kashe yayana malami ne na alamin tafsiri cikin kwanakwa cikin wajen da kwanakin ba a daɗe ba. Suka tsara komowa suka ɗauki mutum shida a kyan.
Alhaji yaro garkuwan kadara. Abin da ya faru jiya a Fando gari an yi kidnapping mutane, wato masu garkuwa da mutane sun saci mutum akalla 14 aka sace, bayan wannan kuma aka sace wani a mangurori a jiya din kuma.
Yanzu ce mulla mutane nawa kenan aka kwashe zuwa yau din?
To ba gaskiya akalla za su kai 20.
Sunana Salu Sa'idu Rijwan, uku a Kukawu, hujjun hudu a Kukawu da dagacin Kukawu da kanin shi da ya mata guda biyu, mata aure guda biyu, sannan suka shigo nan Benin suka kwashe yayan hakimin garin ƴan mata guda biyu da kuma wani yaya na Alhaji Ahmad, mutum bakwai kenan, da waɗancan na Ikwa da na Kurmin Baba mutum 14 kenan suka kwasa.
Da wanda shi mai garin wani hali kun ji labarin shi?
Har yanzu ba wani labari. Duka ba labari, garin dai kowa ma yana hargitse, yanzu garin Benin kusan kowa duka kowa yana da kansu ne.
A lokacin da na kira kakakin ƴan sandan jihar Niger DSP Abubakar Dan Inna, na fara yi masa bayani akan mutanen Fando gari da aka kwashe, sai ya ce in bari zai kira ni, kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani.
Fando gari cewa an sace masu garkuwa da mutane sun dauki mutane kusan 20 daga jiya, daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau. Me za ku ce game da wannan abu?
Wannan al'amari dai ya jefa dubban jama'a cikin wani yanayi na zulumi a daidai wannan lokaci da babban zaben Najeriya ke kawo jiki, yayin da matini wasu suka ƙaurace ma garuruwan nasu. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha. To babban controller na hukumar custom da ke kula da tashar jiragen ruwa ta Afafa, controller Bashir Abubakar, ya ce hukumar na rike da wasu kwantenoni sama da 1,300 waɗanda ba a san masu shi ba, inda ya ce wasu daga cikin su na dauke da kayayyakin fasa kauri. Kamar yadda ya yi wa wakilin Babangida Jibril ƙarin bayani a wani taron manema labarai da hukumar ta kira.
Hukumar Custom da ke kula da tashar jiragen ruwan Apapa ta samu kudin shiga kimanin naira biliyan 404 da kuma naira biliyan 73.1 daga kayayyakin da ake fitarwa zuwa kasashen ƙetare. Dukkan kudaden da an same su ne a shekara mai karewa ta 2018. Babban controller hukumar ta Custom mai kula da tashar jiragen ruwan Apapa, controller Bashir Abubakar, shine isar da hakan a wani taro na manema labarai a birnin Lagos. Wayannan kudade da hukumar ta Kwasta ta samu dai zai taimaka wa gwamnatin tarayya wajen ƙara samun kudaden shiga maimakon mai da hankali daga man fetur da yanzu haka ƙasar ta dogara da shi. Controller Bashir Abubakar ya ci gaba da cewa,
yanzu haka a wannan runduna ina da kwantinoyi sun fi 1000 wanda an shigo da su, kai in ce maka 1300 da yan kai wanda already rahoton nan a rubuce na kai mashi shugaban namu Kanal Hamid Ali, wanda kwantenoni ne wanda suna nan shimfiɗe a cikin port Alas da za a yi aiki da su. Amma wannan ba wai yana nuna waɗannan kwantenoni 1300 da yan kai abubuwan da ke ciki duka kayayyaki ne na fasa ƙauri ba, a'a. To sai dai in mun bi dokan ƙasa to sun zama kayan da aka shigo da su ba kisa ka'ida ba. Haka kuma ba wai yana nufin ba kayayyakin fasforin ne ba, akwai su da yawa kamar wannan kwantini da muka samu 41 na tramadol. A yanzu haka muna da record din kusan 100 da yan kai wanda muke rike da su, ana kikikaka muna jira ne mu ga wane ne zai zo ya ce nashi ne, saboda ba ma so mu dinga kama kaya ba mu kama mai kaya.
To da yake yanzu kakar zabe ake ciki, kowane yunkuri hukumar ta Kwastam ke yi na taimaka wajen kawo ƙarshen shigowa da haramtattun kayayyaki musamman ma dai da suka shafi tsaro irin su kayayyakin 'yan sanda da sojoji da sauran na'urori. Ga dai controller Bashir Abubakar.
To na farko dai karkamanta kafin zo nan na riƙe rundunan wani da suke Port Harcourt, a can ne ma na fara fito da al'amarin tramadol na kama kwantenoni manya-manya guda tara. A can ne kuma na kama kwantena guda daya wanda akwai uniform na sojoji. Yanzu zuwa nan sai zama da kowa ya ji a yanzu wani ne ke nan gurin, kai kaga kowa zai shiga tetayin shi. To amma maganar da nake da kai yanzu a nan, duk wata kwantena ko tunani ne ta zo min cewa ban yarda da ita ba, to a nan ciki za a bude ta. Duk wani jami'in tsaro yana gurin sai an mace yanda uwanta ta haife ta, duk abin da ke ciki an kwaso, kowa ya gani, har an yi bidiyo mun yadda sannan muke bari ta.
Ko a makon da ya gabata ba sai da hukumar ta Kwastam Shiyar Lagos ta kama wasu kayayyakin 'yan sanda da kuma kayayyakin aiki da suka hada da barkonan tsohuwa masu tarin yawa da aka shigo da su, al'amarin da kuma ke barazana ga harkokin tsaron cikin gidan Najeriya. Hukumar ta Kwastam Shiyar Apapa ta kasance ta daya wajen samun lamban yabo daga hukumar Kwastam ta duniya dangane da jan aikin da take wajen kama kayayyaki da kuma tara kudaden shiga ga gwamnatin Najeriya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 12:18 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Me ba ka jin zargin da ake wa ƴan uwansa da abokanansa da surkunansa da waye, ba ka jin zargin da ake musu? Kai ba ka ji?
Ko da kowa na kama barawu ne, shi akan kansa ba barawu bane. Ina so duk wani ɗan takarawa ne tabbata shi ba barawu bane, ba fajiri bane, ba ɗan kungiya asiri bane, izo ai ga mana shi ma.
Shin in sai sage wa yake wa aiki yanzu?
Yana yi Buhari aiki ne.
To ya bincike Atiku Abubakar shekara 8 kaf ya ba da white paper ya ce Atiku in ma ana kai waliyi da ya kai.
Jama'a muna fatan mun samu kula mai lafiya akan wannan shiri na tsaka mai wuya. In gare ga lafiya yau sauraron kwanaki hudu kacal suka rage a yi zaben Najeriya idan dai komai ya tafi kamar yadda aka tsara shi. Ha kuma idan Allah ya kai mu rana wata yau su muke mu dawo kan shirin nan a dandalin nan na tsaka mai wuya muna magana sakamakon zaben. Domin wata kila kafin wannan ranar mun san kowa ya shugaban Najeriya. sabon shugaba ne aka zaba ko kuma wanda yake kai ne zai zarce. A yau zamu kammala muhawara da muke saurari ne tsakanin Buba Galadima da Abdul Karim Dayabo akan shi wannan zaben kuma zamu tashi ne daga maganar yaki da cin hanci da rashawa da yadda ta shafi shugabannin canda da kuma na yanzu.
To kuma me za a ce? Kamar in nace ni ba magana nake akan wani na mutum ina da wani abu na tsarki ba. Amma shi mutumin da muke magana akan sa ga irin abin da Allah ya sa ake masa shaida a duniya. Duk duniya sun masa wani shaida. Kuma sai da aka yi Buhari juyin mulki a August 1985 wanda suka mulki suka fara ba suka fara mallakawa kansu rijiyoyin mai. Har izo ikarba waɗanda suke mulkin nan ba wani bai mallaki rijiyar mai ba. Kuma tun a lokacin Sani Abacha aka yi Pius Akiba Funnel on Central Bank aka samu dala miliyan 12,200 na fitar da mai da aka yi ba a kawo kuɗin ba. Kuma a ƙarshe a lokacin Jonathan aka zo aka kwashi mai na dala biliyan 49.8 Sunusu Lami da Sunusu Ila gwamnatin Central Bank in ban Kano abin nan aka zo maragewa har yanzu akwai dala biliyan 20. Obasanjo ne ana magana biliyan 15 na lantarki a kansa. Bacin Buhari da bakinsa ya ce tunda ba Obasanjo ya zama shugaban kasa da kudin da ake biyan ma'aikatan gona Obasanjo da kudin gwamnati ake biyan su. Saboda haka maganar da muke yi ni ina magana ne akan ina son in zan ce wani ya zama shugabana in tabbatar da kima sa a ido na. Ni ba abu mai daraja a duniya a tattare ni irin imani na da mutunci na. Tunda ni ba ɓarawo bane. Ba fajiri bane, ba dan kuje asiri bane, bazan taba daukan wani ke shakka a rayuwata, ballantana wannan ke gani kararai mun sata, sannan in ce wai shugaban ce ne.
Wai, kana maganan Atiku Abubakar ne?
A'a, kuma koma wai, yanzu da Atiku Abubakar da Obasanjo, abubuwan da suke da shi, mai bazan suka gana, ko haka suke da.
In ji da Abubakar Galabi me za ka ci kamar.
Kana ji ko? Ka san demokradiya abu ne mai daɗi mai kyau. Sai ka faɗi ka zubar da jinin abin nan zuciyarka da ka wanke saral. Alhaji Abdul Karim ya gaya mana cewa mutane da suka yi wa Buhari juyin mulki sun ɗauki rijiyoyin mai wa kansu. Ya faɗa cewa Obasanjo akwai bayani da bai ba na biliyan 16. Duk mun ji waɗannan abin da al'ummar Najeriya ba su sani ba ko yawancin mutane kawai suna shaci faɗi ba su ma gane ma inda aka sa gaba ba. Shin Isai Sage wa yake wa aiki yanzu?
Yana yi Buhari aiki ne.
To ya binciki Atiku Abubakar shekara 8 kaf na mulkin da ya mataimakin shugaban kasa. Ya ba da white paper ya ce Atiku in ma ana kai waliyi da ya kai. Kuma Obasanjo da ake cewa ya saci biliyan 16 wa yake mulki yanzu?
Shugaba Buhari.
To me yasa bai kwace rijiyoyin mai ko ya kama Obasanjo ya kulle shi ba kan kuɗin? Ai an yi bincike sau nawa aka bincike Obasanjo in akwai wani abu ga wuri ga fili ga doki ai tsaya da Allah amma fa a gwamnatin Buhari shi tsarkakakken a gwamnatin sa ministan sa na mai ya fito yace an saci biliyan 25 na dala biliyan 25 na dala yau kaman an aiki bawa garin su shiru kake ji Buharin bai gaya mana gashi an samu kuɗin ba. Buharin bai kori ministan ba. Buharin bai ɗaure kowa ba. Shin ina kuɗin nan suka shiga? Ko da saninsa ne ya yi shiru.
Wato injiniya za mu dawo wajen ka amma a kusa da ƙarshe wannan Alhaji Abdul Karim bari ma wannan tambayar. Me za ka ce kan zuwan Atiku Amerika ya je kuma an ga ya dawo lafiya?
Ai dama ba wani can wai a je a dawo lafiya ko ka je ba lafiya ko a dawo ba lafiya ba ne. Magana ce na cewa mu mun yi imani ba Amerika shi suke ba da mulki ba. Allah ne ke ba da mulki kuma Allah ba Amerika yake zaune kurin ba. Ka gane ko duk duniyar da za su ije. Ko ba komai an taba tarihi. Yanzu alƙalin alƙalai na ƙasar nan gaba ɗaya wanda shi ne da alhakin ya ɗaure duk wanda aka tabbata ina da laifi to an fara ta kansa. Shi kuma dama in kana so ka rusa kowace irin bishiya da ta riƙa to sai ka fara sai wata. Amma duk ɓarar su ka taɓa nan ka taɓa nan wannan kana ba da dama ne da an yi ruwan sama kawai sake tohowa. Duniyar nan gaba ɗaya mun ga cewa Buhari shi ne ai bambanta duk irin sojojin da suke tare da su Obasanjo wanda kowa ya san halaye ma sai da kashi ƙara kotu shi sai ɗan ƙungiya asiri ne kuma kowa ya ga yadda aka yi yanzu ana da Boko Haram kuma a lokacin sa aka fara.
Nasiru injiniya
muna da tsarin mulkin ƙasa. Wanda ake kira constitution ba tsari ne na musulunci ba na kristanci ba amma duka mun yadda da shi har da malami na Alhaji Abdul Karim da yabo abinda tsarin mulkin nan ya fada shine duk wani barawo sunan shi Muhammad sai an kama shi duk abinda yake fada din nan zargi ne duk abinda nake fada ni ma in ban tabbatar da shi ba zargi nake yi alƙalin alƙalan nan ba za ku yi masa dan ba zai iya magana a gidan radio ba ba za ku yi masa ni ba Bahaushe bane
adalci ko
ba za ku yi masa adalci ba dan mukamin sa kawai ku gaya wa duniya yayi kaza yayi kaza ba ku da hujja ba ku da dalili ku bi ka'ida mana ku cire shi shin barayi nawa dai a gindin Muharram mai musu alƙalin kawai rena dan yana jin tsoron sa kar ya murde zabe wanda yake shirin yi ya murde zabe in an zo gun sa ya kore shi to ana zaman lafiya ya tono wa kansa rigima tunda ba shi da ba ruwan shi da ka'ida ba ruwan shi da doka waɗanda ma kotu tace ta bada bailin su sun ki
injiniya karshe mi ga 16 daga watan nan insha Allah lokacin da za a yi zaben nan na karatuwa kullun zaka yi magana kana nuna rashin kwarin gwiwa ga hukumar zabe da tsare-tsaren zaben nan ya kike ciki yanzu
abinda ake ciki yanzu haka akwai waɗansu jihohi na south east da south south waɗanda da kuma waɗansu jihohi a north central wanda ministan yaɗa labarai yake suna ƙoƙarin yin munaƙisa violence a lokacin zabe wannan ta da zaune tsaye wannan shi yasa suka kawo atisaye na soja a waɗannan jihohi don suna so a hana zabe a wajen in ya so in an gama sauran zaɓuɓɓukan Najeriya su tura sojoji a rubuta musu abin da suke so to wallahi tallahi ba su isa ba wannan shine abin da suke kokarin yi shi yasa suka yi tabbatar cewa dole sai wacce take da alaka da wannan gwamnati wanda shi Buhari da kansa yace Amina Zakari suna da alaka da ita ba ni na faɗa ba shi ya faɗa ita suke son tai wannan magudi suna nan suna tara mutane ba abin da ba mu sani ba duk abin da suke yi ko kifi na ganin ka mai jar koma
yawa to a ƙarshe Alhaji Abdul Karim Dayyabo me zaka ce injiniya Bubba Galadima ya kawo wata babbar magana inda yace Fir'auna ma an ga ƙarshen sa wata kila ban san ko ba wace fahimta kai wannan magana
ai duk Fir'aunan shi a duniya bai wuce na mulkin soja na baban gida da na sani a bace ba su ne suka nemi su allanta kansu duk irin waɗannan manganu da ake yi ana ji ana cewa wai mu da muke ƙaunar Buhari mahaukata ne mu to kaga waɗanda suke faɗa kuma su suka zauna da Buhari da suke cewa sun kuwa sanin sa to yanzu warkewa suke su ne suka rabu da shi
yawwa to alhamdulillah injiniya Bubba Galadima kenan injiniya kamar yadda Alhaji Abdul Karim da yabo ya faɗa watakila kai ma ka warke daga imma watakila wata matsala ce kake da ita ba yake nan
a'a ni ai haukattawa dai ina warke ɗan Najeriya sun sani ko ba haukaci ne ni ko ba haukaci ba imma ma haukaci ne muna
fa ce maka Bubba Galadima ni sun mutane sun ce mana
to
sun ce mu da muke tare ba har ma haukata ne ba ce mun san su suka rike shida suka yi TikTok sun gwilin suka yi suka rinka karɓar kuɗaɗen ƴan takara suka ce shiga da gingimu aka rinka fito da ko wannan aka zaɓa ma aka dawo da su aka ce ba su aka zaɓa ba to amma mu yanzu mun san cewa in mutum ya ce da
wato ni ban so in sa baki ba domin Alhaji Abdul Karim Dayyabo ya ɗauko magana da bai san komai a kai ba idan baka sani ba idan akwai wani mutum a jam'iyyar CPC wanda ya karɓi kuɗi to akai maganar ya je ya gaya Buhari dan babu dan takaran da aka canja a jam'iyyar CPC ko aka sa wanda babu sanin Buhari babu umarnin sa babu yaddar sa shi yace ayi akai in yace ƙarya nake yi ya fito ya ƙaryata ni in bada hujja
shike da ƙarshen wannan shiri na tsaka mai waya kenan mun gode injiniya Bubba Galadima Alhaji Abdul Karim Dayyabo mun gode kwarai sai mun sake neman ka in Allah ya yarda wannan
kage shi kuma malamai to kamar da muka ce wannan shine kashin kashi na wannan muhawara shirin tsaka mai rana rana hotel zai zo ne tattauna sakamakon zaben Najeriya wanda za a yi ranar Asabar nan mai zuwa idan Allah ya yarda Allah ya zabaro Najeriya abin da yafi mutane alheri ita da al'ummar ta yanzu dai muna godiya ta da yin bankwana ga Bubba Galadima da Abdul Karim Dayyabo da kuma musamman shi wakilin Nasiru Adamu Lekaya wanda ya shirya muhawara tsakanin su kuma madadin su dukan Ali Mustafa Sokoto ne a Washington DC mun ba ku lafiya
Bye.
Allah gai da Aliyu. Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Jim Cook, ni Muhammad Hafiz Baballake cewa sai an jima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.